Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu Baba Yako Makeri. Babban lauyan gwamnatin Amurka wato Attorney General Jeff Sessions ya faɗa wa majalisun ƙasar a jiya Asabar cewar zai bayyana gaban kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar dattawa mai binciken yiwuwar katsalandar da aka ce Rasha ta yi wa zaɓen shugaban Amurka don ya bada shaida. Sessions ya ce yana son ya bayyana gaban kwamitin ne domin ya yi bayani game da tambayoyi da suka taso a kansa a lokacin da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya bada bahasi ga kwamitin. Attorney General wanda shine mai rike da mukami mafi girma a sashin dokoki na kasar ya ce a ranar Talata ne zai bayyana gaban kwamitin na majalisar dattawa kuma ya bada shaidansa mai yiwuwa bisa rantsuwa. Sai dai bai bayyana ko kwamitin zai saurare shi a bainin jama'a ba ko kuma a asirce. Sashin shari'an kasar da Sessions ke jagoranta yana binciken alakar tsakanin gwamnatin Rasha da kwamitin campaign din Donald Trump kafin zaben watan Nuwamban bara, a lokacin da Trump ke matsayin dan takara yayin da Amurka ba su zabe shi ya jagorance su ba. Hukumomi a gabashin Afghanistan sun ce wani soja a cikin runduna ta musamman na Afghanistan ya bindige wasu sojojin Amurka ya kashe uku kana ya raunata soja guda. Wannan lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Achin mai fama da yaƙe-yaƙe a cikin gundumar Nangarhar. Kakakin gwamnati a Nangarhar din da ake kiran shi a Tuwalla Kogiyani ya shaidawa muryar Amurka cewa nan take sojojin Amurka suka bindige shi dan bindigar. Kakakin kungiyar Taliban ya ce wannan dan bindigar mambansu ne da ya samu babban mukami a rundunar sojin Afghanistan. Rahotanni da suka fara fitowa sun ce sojojin Amurka guda biyu sun mutu, wasu guda biyu kuma sun jikata. Jama'ai sun ce an sanar da shugaba Donald Trump game da mutuwar Amurkawan, kuma ana ci gaba da bashi bayanai akan hali da ake ciki yayin da yake ziyararsa ta ƙarshen mako a jihar New Jersey. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi wata gasar zanga-zanga a birane da dama a faɗin Amurka a jiya Asabar tsakanin masu ƙin jinin shari'ar Musulunci da masu rajin hana nuna wariya ga al'ummar Musulmi. Wata ƙungiya ta Act for America ita ce ta shirya zanga-zangar masu ƙin jinin shari'ar Musulunci, ƙungiyar da take da alaƙa da shugaba Donald Trump, wacce ta ce tana rajin kare 'yancin faɗan albarkacin baki ne da kuma kiyaye ɗabi'un Amurkawa. Wata ƙungiyar fafutuka ta Southern Poverty Law Center da take bibiyar ƙungiyoyin tsano ta ce ƙungiyar Act for America ita ce babban ƙungiya mai ƙin jinin musulmi a cikin ƙasar. A cewar wani rahoton jaridar Washington Post, kimanin mutane ƙasa da 50 ne suka yi zanga-zangar ta ƙungiyar Act, inda wasu suka yi shiga na gajiya kana suka rike tutocin Amurka suka taru a unguwar Downtown a birnin New York. Ita kuwa ƙungiyar Pax Heart da ta shirya taron gangami a yankin Manhattan ta faɗa wa manema labarai cewar idan wani na jin tsoron tafiya da lullubi irin na musulunci a waje, to kada mai shi ya fasa ya dage da yin lullubin a harabar jami'o'i. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta rawaito wani labari da ya dauko daga kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Turkiya Anadolu cewar Turkiya ta kama shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na ƙasar, wanda za a gurfanar da shi gaban kotu bisa zargin kasancewarsa mamba na kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar labaran na Turkiya bai gaggauta amsa bukatar murya Amurka na tabbatar mata da an kama Tana Kilik wadda aka tsare shi a ranar Talata kada aka kama shi da yammacin shekaran jiya Juma'a. Kungiyar Amnesty International ta faɗa a wata sanarwa cewar wannan kame da aka yi wa Kilik shagube ne ga adalci da kuma kira da ta yi da a sake shi. An kama Kilik da wasu lauyoyi a gundumar yammacin Izmir biyo bayan zargi da aka musu na yin amfani da wasu wayoyi wanda suke da manhaja da ke ɓoye inda sakonni suka fito. Ana tuhumar masu amfani da wannan manhaja da masu goyon bayan shehun malamin nan Fethullah Gulen da ke hijira a nan Amurka wanda gwamnatin Turkiya ta ayyada shi dan shugaban ƴan ta'adda.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tsohuwar ministar ilimi Farfesa Ruqayyatu Ahmed Rufai ta yi kira ga duka masu ruwa da zakiya harkar ilimi kama daga gwamnati har zuwa iyaye kowa ya mutunta haƙƙinsa kan harkar ilimi. Hakan zai taimaka wajen farfado da kuma inganta harkokin ilimi da halin yanzu ya tabarbare. Farfesa Ruqayya ta yi wannan kiran ne a tattaunawa da ta yi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure a Kaduna inda ta halarci wani taro game da harkar ilimi.
Gaskiya abubuwan da ake faɗa ɗin da gaskiya ne. Gashi dai shekara da shekaru ana ta magana akan ya za a gyara ilimi, amma kamar yadda kace ta barbarewa dai tana nan musamman a mataki na farko. Yanda aka taro ɗazu da kaga yanda ake tattaunawa za ka ga cewa har yanzu dai akwai matsalolin da rashin malaman, da rashin kayan aikin, da rashin azujuwa, da rashin ma su kansu makarantun. Kaga yaro sun gama wani matakin babu wata makarantun da su koma su ci gaba ba a riga an yi makarantu a wannan mataki ba. Saboda haka abubuwan da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske. Dan shekara da shekaru gaskiya ana irin wannan tarurrukan ana fito da abubuwan da ya kamata a yi a bayan taro. To amma rashin aiwatarwa sannan a zartar da abin da aka ce an kudirin shine yasa har yanzu zaka ga ana sake komawa baya. Da haka abin da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske. A fito da abin a zane a rubuta shi kowa a gaya masa abin da ya kamata ya yi kuma kowa ya yi kokari ya tsakani da Allah. Akan fara da gwamnoni ne. Ta ba gwamnoni ne kadai ya kamata a ce su ma za su yi ba. Duk kowa yana da haƙi a cikin wannan. Saboda wasu iyaye ma za ka ga cewa ba lallai suna abin da karatun yaran ba. To abubuwan da ya kamata da shine ya kamata a farfado da harkar ilimi. Kowa ya dauki abin haransa, kowa kuma ya yi abin a aikace, kowa kuma ya yi abin a zahiri. Daga iyaye har su kansu yaran har makota ƴan unguwa har kuma gwamnatin kanta ya kamata kowa ya dauki abin da gaske. Dan bu yayi yawa a ce kullun sai an zauna za a tattauna sai a ce a can bangaren na kasa su sun yi kaza amma mu nan bangaren ba mu yi ba. To mu wai muke yi in ba mu tashi a tsaye ba ai ba za mu iya zuwa ko ina ba.
Idan muka dubi alkalman karatu na ƴaƴa mata a arewacin Najeriya musamman, me zaki so ki ce game da yadda suke karatu a wannan yanki?
Hakika alhamdulillah an fara dan tasowa. Dan da an kai duk shekara 5-10 baya zaka ga cewa yara mata da dama ba za su je makaranta ba. To yanzu an dan fara ci gaba amma ba wai an ce an kai wa gaci ba. Har yanzu da akwai sauran runa aka ba ya kamata a ci gaba da bawa yara mata dama su yi karatu. An san cewa yanzu a ga cewa ai watakila daga an tashi daga makaranta zaka ga yara da yawa sun taso a'a. In aka koma a tafi karkara a duba a kaza a ga har yanzu da akwai sauran wannan matsalolin. Amma na yi imanin cewa idan dai mutane suka ɗauki abin da muhimmanci to shi ɗin ma abu ne wanda za a iya warakar da shi insha Allah.
Wani shawara za ki so ba iyaye a arewacin Najeriya don ilimantar da 'ya'yansu mata?
Na farko dai ya kamata mutane su gane cewa idan ana maganar ilimi ana maganar harkar rayuwa ce. Ta yarinyar nan ba ita kaɗai ba amma hatta ƴaƴan uwanta da watakila mijinta in dai aure da kuma gidanta da kuma tsautata ta wajenta har abincin da ta dafa. Saboda haka idan ta yi karatun ba wai ai wani za ta yi ba, kanta za ta yi ba da kanta da kuma wanda suke tare da ita. Don haka abin da kawai zan iya cewa shine na ɗauka a yanzu na fi shekara 20 ina rubutu akan a bari ƴaƴa mata su je su yi karatu, amma har yanzu za ka ga cewa abin da aka ce shekara 20 bayan nan in ka karkaɗi za ka ga yanzu ma ana iya cewa abubuwan da za a dinga iyaye ba su ba da dama ba, an fi so a ba da namiji dama, watakila saboda yarinya ita aure za ta yi ana ganin. To ya kamata a ce a ba wa ƴaƴa mata damar da za su ci gaba da karatunsu, kuma su yi karatu sosai ba wai karatun an dan fara an tsaya ba, duk da ya danganta da abin da iyayenta suke so da kuma mijinta, amma ya kamata taka rawa kamar yadda kowa yake takawa. Ita kuma yarinya ta ɗauki abin da mutunci da kuma yi amfani da al'adunmu da kuma addininmu.
A kokarin wannan tasha na bada gudumawa ta kokarin sake farfado da harkar ilimi tare da haɗin gwiwar hukumar ayyukan raya ƙasashe ta Amurka USAID a takaice, wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, sun shirya wa ‘yan jarida bitar makamar aiki ta fuskar ilimi da kiwon lafiya a Damaturu da Maiduguri a tsakiyar watan jiya. Bayan tarurrukan ne muka gabatar da shiri na musamman a gidan rediyon zaman lafiya Dole FM da ke barikin soja a Maiduguri, kamar yadda ba za ku kasa ji ba, masana suka ce ba zai yiwu a samu ci gaban kowace ƙasa da al'ummar ta ba muddin al'umma musamman mata ba su da ilimi. Saboda haka na tambayi shugabar gidan rediyon Peace FM ta tarayya da ke Maiduguri Hajiya Fatima Yusuf Abdullahi tasirin ilimin ɗiyamace.
Abu da nake so in sake jaddadawa akan muhimmancin ilimin ƴamace shine wato kowace ƴamace abace ta alfahari, wanda idan ka duba a family wato a cikin iyali ita ƴamace dole ne a kula da ita ba fiye fifiko za a yi da gabe da da namiji ba, amma za a bata wato kulawa ta musamman. Me yasa? Saboda ita mace dole ne a bata wannan kulawa ta musamman, saboda lafiyar ta ma ta farko ya kamata a yi bata wannan special treatment. Biyu kuma in ilimin ne, dole ne a tsaya haikan a bata wannan ilimi tukuru farkon, saboda ita da kanta daga bisani za ta zo ta bada horo ko ilimi don ita ma za ta zama uwa. Saboda haka idan ka duba ba ta ilimi da kuma ba ta tsoro da kuma kula da lafiyanta a ba ce ta musamman na ƙwarar ainihin gaske, saboda ko da ba ka da taransisi lafiya dole ne a same ta, ilimi dole ne a same ta. Kuma ba sai lalle ka tsaya ka samu kuɗin ko jari ko kuma wani abu na hannu kafin ka kula da waɗannan ababe guda biyu ba. Saboda haka ƴamace ya kasance mu iyaye dole haƙƙi important paramount akan mu mu kula da waɗannan ababe guda biyu a cikin ƴaƴayenmu ko kuma yaranmu a gida, musamman ma ƴamace.
Saboda haka in wannan fadakarwa da ake yi ana yi ne dan kanmu, saboda cutar in ta taso da mu za ta fara, rashin ilimin fitinar da za ta haifar mu ke jinsa fiye da kowa. Saboda haka mu saurari malamai, kuma ya kamata a yi karatun tanatsu, in ji masu iya magana a ƙaru da abin da malamai suke faɗa, masana suke faɗa kan wannan al'amarin. Hajiya Fatima, har yanzu zan dawo kan maganar muhimmancin ilimin ƴamace. A gidan rediyonki da kuma a matsayinki ta mace, me kuke cewa masu sauraro game da fa'idar a nemi ilimin nan?
A gaskiya na faɗa kuma zan ƙara jaddadawa, ilimin ƴamace fa gaskiya ba ƙaramin abu ne ba, ba kuma a nan kusa take ba. Saboda tun a lokacin zamanin kakanninmu fa gaskiya sun lura cewa mace ya kamata a bata wannan fifiko, wato bata horo ta musamman, a bata ilimi na ƴamace ya kamata duk da na addini da kuma na boko. Saboda idan bata yi karatun nan ba, amma ana sauran a lokacin da ana sauran aurar da ƴamace da wuri, to kaga dole sai ta samu wannan ilimin domin ta tafiyar da al'amarin gidanta. Idan ba ilimin nan gaskiya ba zaman lafiya a gidanta. saboda haka horo ta musamman ake bayarwa domin ta zo ta kula da ma ba ma iyalinta ba ma na farkon fali ya za ta yi ta yi zaman lafiya ma da mai gidanta kaga to in ba ta samu zaman lafiya da mai gidanta ba ƴaƴan da za ta tasar gaskiya ba za a samu ƴaƴa na gari ba na biyu ita da kanta mama mamalan da za ta yi da mutane da jama'a ma gaskiya ba za a samu wanda ake tunanin za a yi zaman lafiya a makwabci ko kuma a gari gaba ɗaya ba saboda haka bancin haka akwai kulawa ta musamman ko karatu ko ilimi da ƴa mace ya kamata ta samu ina tsafta tsafta aka ce shi ma rabin addini ne saboda haka idan baka samu ilimin zaka tsaftace kanka zaka tsaftace mahallinka
ko su yara da matasa ba a bar su a baya ba kan kokarin inganta harkokin ilimi a kowane mataki kamar yadda ba za ku kasa sani ba a duk shekara a ranar 27 ga watan Mayu rana ce da aka kebe domin karrama yara a bana kamar sauran lokuta jihar Kebbi kamar sauran jihohin Najeriya sun yi bikin wannan rana Maryam Ato ta zanta da dalibai a majalisar yara kan abubuwa da suka sa a gaba game da harkar ilimi.
Assalamu alaikum. Sunana Wasila Muhammad wadda take kula da gida na majalisar yara na jihar Kebbi. Mun zo wannan program ne na yara watan Children's Day wanda ake yi a kowane shekara. Sannan mun ji daɗi sosai saboda ƴan uwanmu yara sun ba mu haɗin kai saboda sun yi abubuwa da yawa da yar ba kowa jin daɗi har ita matan Deputy Governor ita kanta da kuma Women Affairs. Muna nan muna bakin ƙoƙarin mu tabbatar da cewa dukkan yaro a Kebbi State ya samu abubuwan da ya kamata kamar ilimi da kuma bangaren mata waɗanda ba su zuwa makaranta da almajiri da sauransu. Mun je State House of Assembly mun kaga abubuwan da ke faruwa yanda suke zama a house on da mun kaga speaker ɗin sai muka ya ba mu a chance da zamu yi mishi interview muka mishi sauran tambayoyi da yawa akan muhimmancin yara a makarantu da sauransu sannan ya muna alƙawari da cewa za a duba a ciki sannan muna so mu san da yaran Kebbi cewa muna nan muna iyakan bakin kokarin mu mu tabbatar da cewa daman su ko kuma mu ce rights din su a matsayin su na yaran Kebbi muna kokari mu ga da cewa an tabbatar da shi da sauran dai abubuwa saboda ka yaran Kebbi
menene mai muhimmanci da kuke so yaran Kebbi su samu
abu mai muhimmanci da muke so yaran jihar Kebbi su samu shine ilimi ingantacce muna so mu samu ilimi ingantacce sannan mu samu musu security wanda in suna makaranta hankalin su ba zai tashi ba sannan almajirai da suke saman titi da sauransu muna kokarin cewa mu ga an rage su to the minimum
to da shike kai Allah ya sakin kawo wannan matsayi yaya irin ƴan mata irin ki waɗanda ba su samu zuwa makaranta wanda irin kira zake musu
ina kira a gare su cewa su yi kokari su yi karatu duk da mun san da cewa mun yi magana da sau waɗansu da yawa daga cikin su suna mun da cewa ba daga wurin su bane daga wurin iyaye ne sannan mun yi kokarin mu yi magana da shi speaker ajiya da cewa waɗannan yaran da suke gida ba su samu daman zuwa makaranta ba me ake a kansu sai ya nuna mana da cewa za a yi ana kokari dan ana bubbude makaranta a kowane gefe inda za a yi sannan mun roka a sa law akan duk yaron da an ka gani a hanya lokacin makaranta baya makaranta yana wani wuri muna so a sa doka a cikin sa sannan ƴan mata iri na waɗanda ba su makaranta ina ce musu da cewa su yi kokari ilimi shine mace idan kina da ilimi babu wanda zai raina ki ke uwa ce a gida kai ba ma a gida ba kadai a gaba dai rayuwarki uwa kike duk inda kin gani kina yi tafiya ki ga yaro yana tafiya bai abu mai kyau zaki gyara mishi kenan kin gyara kasar ki kin gyara inda kike kin gyara kuma yara waɗanda za su tafi tare da ƴan uwanki saboda haka ilimi na da muhimmanci sosai ga mata musamman irina mu da zamu taso mu ne young generation mu ne waɗanda zamu tayar da wagga wannan al'umman namu shi yasa muke kokari mu yi fada da gwamnati akan mu roke su da yake su manyan mu ne su duba yara saboda mu ne manyan gobe saboda haka kuma muna kokari idan Allah ya bamu chance ba nan zamu tsaya kawai ba akan children kadai ba zamu yi kokari har mu ga mun kai state abin ga state house of assembly yanda nan gaba zamu ci gaba daukaka abubu akan yara saboda mun riga mun fara shi kasan mun riga mun san me ke faruwa da yara kin ga ko da mun je sama mun fito as election speaker ko kuma house leader ko chief with da sauransu za su bamu hadin kai idan an ka girma saboda haka yara kada mu ku zauna gida mu je makaranta saboda shine ilimi shine haske wanda zai daukaka mu nagode
sunana Mubarak Muhammad me jama'a speaker na majalisar kananan yara ta jihar Kebbi ina zuwa daga makarantar Kanta Unity College dake Argungu
da shike yau ranan kuni rana yara ta duniya yaya ka jiya
gaskiya naji matukar farin ciki kasancewar irin yanayin da nazo na isko muta yara suna jin dadi da irin mutane kuma ana yin abubuwa da yanda ya kamata na farin ciki gaskiya ya bani matukar farin ciki
kana cikin ƴan majalisar yara ta jihar Kebbi makarantar da ka hido can Kanta College yaya yadda kuke ake gudanar da karatun ku da dai kuma wurin kwancin ku da kuma wurin cin abincin ku yaya ka gamsu da irin wannan abubuwan da kake
gaskiya Kanta College Argungu wajen dai learning gaskiya suna yin kokari irin nasu suna karatu sosai sa'annan wajen lesson materials abun nan ko kuma environment din na mazauni na wajen karatu mazaunin karatu gaskiya Ishmael
Spain kuke so gwamnati ta shigo ciki ta muku yara
a halin da ake ciki gaskiya akwai wani ongoing constructions wanda yake na repairing na gyaran wasu hostels wanda sun ka tsufa sun lalace to an ba da kwangilar su sinks amma kuma har yanzu gaskiya ba a yi da gyara su ba kuma har ma mutane sun dawo cikin su haka nan ba su yi da gyara ba
jihar Kebbin Najeriya ta bi sahun takwarorinta na Najeriya a fagen gudanar da bikin ranar yara ta duniya dangane da hakan ne na sadu da babban sakatariyata ma'aikatar harkokin mata da walwalar jama'a Hajiya Halima Boye Dikko wadda ta yi tsokaci game da muhimmancin ranar musamman ga yara da farko ta soma da bayyana takin bukin na bana kamar haka
taken a ga cewa an tallafa ma haƙoƙin yara a kare su daga sharrin rayuwa ta duniya kamar irin su shaye-shayen muwagun kwayoyi da kuma irin wani wulakanci da ake ma yaro kamar a yi mishi duka ko kuma a wulakanta shi a kai shi wani wuri inda bai kamata ba a sa shi shi aiki farmakon ya zauna ya huta tunda Allah shi ya baka wannan haƙƙi na cewa ka kula da shi to kai kana da haƙƙin ka bashi abinci amma sai a sa su za su nemi abinci tun suna shekara 4 suna wahala to duk irin wannan shine attacking wannan rana ta wannan shekara a ga cewa an protecting din yara ga duka a kara mutuncin su ga dukkan sharri da wannan wata karshen shi shine muke celebrating din ranar yara to wannan shirye-shirye mun fara shi da muka gabatar da kasidu akan haƙoƙin yara sannan muka je da ƴan majalisun mu na yara wanda muka kirkiro muka kai su majalisar jaha suka zauna tare da ƴan majalisu da speaker duka gaba ɗaya suka saurari yadda ake zaman majalisa su ma suka yi nasu tambayoyi akan haƙoƙin yara sannan kuma muka yi party watan buki na raye-raye da nishadi ga yara domin nuna farin ciki da murna na wannan rana ta yara wanda ake celebrating duk Najeriya gaba ɗaya akwai cikin
kike ma'aikatan ki tana kula da su marayu to ya su ƴaƴan matan da suke can karkashin ma'aikatan
ki alhamdulillah matan da ke karkashin mu duk yaran da ke karkashin mu suna samun kulawa sosai da gwamnatin jiha saboda suna zuwa makarantar boko suna zuwa makarantar islamiya sun kare secondary school suna zuwa gaba ga secondary akwai wanda ke college of education akwai wanda ke polytechnics akwai wanda har sun yi university suka kare kuma suka sami mijin aure gwamnati kuma na tallafa a yi musu aure sai a sallama su ga mazajen su
to yaya kuma ita ta fannin gwamnati kuma wani irin kira zaki domin a kara tallafa masu wa'annan ƴaƴa mata marayu da suke nan ma'aikatan ki
eh to lalle ayan mata mu rayu abinda muke son a tallafa mu duka dai kamar in sun ƙara karatu su hadde su maza a ba mu gurbi inda za su samu aiki don mu sallame su su rika kansu su rika iyalin su shine dai muke roko ga gwamnatin jaha kuma ana wannan shiri insha Allah.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Shin me ya kamata yara su yi ne lokacin hutu? Sun jingina batun karatu kenan ko kuwa? Ganin a Najeriya tuni ɗalibai suka fara hutu, Iliya Kure ya zanta da wasu daga cikinsu.
Sunana Khadija, yanzu idan an bada hutu, ya kamata ƴan uwana ku ɗauki littafin ku kuyi karatu, ku je makarantar ku Islamiyya akan lokaci, ku taimaka wa iyayenku da wani aiki ko wanke-wanke ko gyara ɗaki ko shara, kuma ku ɗauki littafin ku yi ta karatu ku yi ma ƴan uwanku kuma lesson, kuma ku yi ma iyayenku biyayya. Assalamu alaikum, sunana Malama Rahina Suleiman, Primary 3. Za mu dan iya da iyayen mu aiki, mu dan ta aiki, mu dan je makaranta mu koyi ilimi biyayya. Idan muka dawo kuma mu zauna mu koya mu kallon mu karatu kuma sai idan suka iya sai mu idan da safe tai sai mu tashi mu tafi mu kamar su three letters ka su 1 2 3 4 zuwa 100 500.
Aliyu Primary 3. Ina ɗauko notes ne ina karatu haka kamar civic education, health education, basic science da dai sauransu. Sai na ɗauko littafin Islamiyya na karanta, sai na aiki ko shara ko dai wanki.
Sunana Khadija, kun gani yanzu an ba mu hutu, zan taya mama na aiki, zan taimaka mata wani fangi, zan dauka littattafai na in yi karatu, in san me zani a jarabawan mu ta gaba mai zuwa, kuma sannan zan yi karatun Islamiyya na, zan ci gaba da zuwa Islamiyya na, zan taimaka ma mama.
Sunana Alhaji Ahmed Muhammad, ni kuma tsohon malamin makaranta ne kuma na yi headmaster a nan Kaduna. To kamar yanzu yadda aka ba da hutun makaranta ba a gaskiya ba an ba da ne kawai su je su shiga wasa suna abubuwa ba. Na farko dai ya kamata wannan lokacin da suka samu su taimaka ma iyayensu. In iyayensu manoma ne su je suna taimaka musu wajen noma. In iyayensu ma'aikata ne to su zauna su taimaki iyayensu mata a gida wajen shara, wajen tsaftace gida da sauran abubuwa. Ba wai su je suna wasan banza da sauransu ba yadda za su manta da karatu. Na biyu shine ana bukatan su dunga maimaita karanta takaddunsu na makaranta na wannan term din da suka baro domin kada karatun da suka yi ya kubce musu. Duk abin da ka bar shi da dadewa za ka ga ya ragu maka akai, musamman ma wajen karatu. Amma idan ana bitan shi akai akai za ka ga ya zauna. Saboda haka ma wannan matsayi ina so in kira ga iyaye mata da maza, kada su bar yaransu kawai don an ba su hutu su ga suna wasanni iri-iri. Su dunga turke su a gida kamar ko da awa ɗaya a kowane rana ko ɗaya da rabi a kowane rana suna maimaita karatunsu. Idan uba mai ɗan ilimi ne to ya tabbatar yana ma yaron shi bita akai-akai a lokacin hutu gwargwadon hali.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe abba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta
masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.